الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام منا تلاتة بيركنا جوات محرم hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1442 kenan mun shiga sabuwar shekarar musulunci Allah ya sa ta zama ta alkhairi a gare mu a watan turawa muna 25 ne ga watan 8 shekara ta 2020 zamu tashi karatu a cikin littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari yau zamu tashi ne akan darasi na 86 a cikin littafin shafi na 212 lambar babi na 260 in ba amanta ba hadisin mu na karshe shine a wanda yazo a babin manistan qara fi awwalil matari wanda ya nemi albarkar zuban ruwa lokacin da ruwa ke fara zuba na damina ko lokacin da ruwa zai sauko mutun ya bar ruwan nan ya taba shi nemi wannan albarkar yana da tasiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari dai sake bude mana wani babi wanda yake da alaka da neman albarka abubuwa masu albarka mutun ya kusance su sai yace babu innal ghanama barakatun babin da yake bayani cewa kananan dabobi sune al-ghanam tinkiya da mijinta akuya da mijinta waɗannan hudun gaba daya ana ce musu al-ghanam in ka dunkule su to idan ka rike waɗannan dabbobin tumaki da raguna awaki da ƴan awakin akwai albarka tana sauka ga waɗanda suke da irin waɗannan dabbobi din Imam al-Bukhari ka hujja ce haddathana Isma'il qala haddathani Malik an Muhammad ibn Amr ibn Hanhala an Humayd ibn Malik ibn Husayn annahu qala shi Humayd ibn Malik al-Husaym ibn Malik ibn Husaym annahu qala yace kuntu jalisan ma'a Abi Hurairata bi ardihi bil aqiq ina zaune ma'a Abi Huraira tare da Abu Huraira bi ardihi a gonan shi ko a yankin shi bil aqiq wani guri da ake kira aqiq sannan nan guri ne nan yayi gida nan Allah ya hore mashi wani arzikin shi ya zauna a gurin to inda aka ambata sanan nan guri ne na Abu Huraira fa atahu qaumun min ahli almadinati ala dawaba yana zaune sai ga waɗansu mutane cikin mutanen Madina sun zo wa Abu Huraira akan ababan hawansu dawab dabbobin hawa wata kin raƙuma ne wata kin jakuna ne alfadarai ne ko kuma dai doki dukkan dai ababan hawa sun zo musu akan dawab fa nazalu suka sauka qala Humayd shi Humayd da yake riwaya sai ya ce fa qala Abu Huraira sai Abu Huraira ya ce da ni idhhab ila ummi wa qul laha je ka wajen mahaifiyata ka ce da ita yanzu shine dan aken Abu Huraira zuwa ga mahaifiyar Abu Huraira inna ibnaki yuqri'uki salam wa yaqulu at'imina shay'an kace inna ibnaki danki yuqri'uki salam yana gaishe ki wa yaqulu yana cewa at'imina shay'an ba mu abin da zamu ci at'imina ki ciyar da mu shay'an da wani abu da ya tsawaka ba aje abincin ba bai tura ba bai yace a sarrafa ba amma baki ya kawo suka zo mashi sai ya tura ya ce aje wajen mahaifiyar shi a ce danta yana gaishe ta kuma ta turo da abinci kafin mu wuce kenan yanzu tun da gari ya waye Abu Hurairah bai je ya gaida mahaifiyar shi ba tun da yanzu ya tura inna ibnaki yuqri'uki salam danki yana gaishe ki ko kuma wani salo ne na salo ne ko eh wata kila yanzu ya saba da abin da muke yanzu kawai kana yan baki a ce je ka gida ka karbo mu abinci kamar wata doka ce kake badawa ko to yanzu shi bukata yake da akwai a wajen mahaifiyar shi ko da shi ne ya aika yanzu kamar da fadanci a ciki inna ibnaki yuqri'uki salam danki yana gaishe ki sannan yace at'imina shay'an abamu wani abin da zamu ci ba a ambata ba duk abin da ta sarrafa ta kawo yana da amfani za a ci wani kuma zai tura inda ka za a kawo in babu kuma zamu fudda kudi mu sai wanda muke so ko sai ci a duk abin da ya samu a kawo at'imina shay'an wani har yanzu akwai ladabi a ciki in kana bin tarihi Abu Hurairah da Habisha zaka sa abin mamaki sosai da gaske wajen mu'amala wa lokacin in yaje tun daga kofar gida in ya sauka yake fara mata kirari da gaisuwa tun kafin ya shiga yana shiga kuma zai ce Allah ya ji kanki ya muki gafara kamar yadda kika yi dawainiya da ni tun kina karamin yaro ina ji mu wuce hadisin ai ita ma ta ce Allah ya ji kanka ya gafarta maka kamar yadda kike mun biyayya kana da girman ka dan haka kenan biyayyar da da mahaifi ko da an yi kai shekaru da da mahaifiya ko da an kai shekaru ba ta canjawa dan haka inda kake ƙara girma kake ƙara biyayya kana ƙara soyuwa ne kana ƙara saya ma kanka addu'a da albarka a wajen mahaifanka inna ibnaki yuqri'uki salam wa yaqulu at'imina shay'an qala me riwaya ce Umayd kenan ko fa wada'at thalathata aqsarin ko aqrasin min sha'irin sai ta sanya kamar curin waina kenan za a ce in aka yi waina kamar etan da ruko gurasa ya ake kira wannan falle fallen gurasa a Hausa na na ba suna ko dan haka da waina daya da biyu da uku da goma da waye duk sunan su waina ko idan ta bushe sunan ta waina in ana yin ta waina ce in dan ya ce waina an an kariya ta waina ko da su duk suna da sunayenta dan haka sai ta zo da salasata aqsar ko salasu aqsari aqsar qarasin min sha'ir sai ta turo kamar curi guda uku kenan na gurasa masu fadi wa sha'an min zaitin da mai a gefe wa milhin da gihiri fi sahfatin a wani dan makai dan tire za a ce ko wata yar kwarya sai ta turo aka wannan abincin na fita kunya ne dan ga gurasa an samu ga mai za a sa mata ga gishiri za a wada mata abin fita kunya ne wannan abinci din eh wani lokaci da aka yi yunwa aka ce hatta Umar dan Khattabi bakin sa sai da ya zamanto kamar yana irin tsatsagewar wannan saboda tsananin bala'in yunwa da aka yi gurasar da za a dangwala a mai babu haka karas 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 ake cinta kamar busheshen biredi sai da zamanto duk yawanci mutane bakin su yayi wata alama saboda alamar an takura ita ce abincin da muke da kai har yanzu irin yunwar da aka yi a lokacin mutanen arziki har yanzu ba a kwatanta ta ba eh har yanzu ina sake tuna mana muna da guntun abin da zamu wa Allah madaukakin sarki godiya eh mun wuce a hadisai da yawa ko a wannan littafin ko a waɗansu sahabi zai zo riga kwaya ɗaya tak ya mallaka a duniya matan sahabi riga ɗaya tak ta mallaka a duniya karatun da muka yi da mata wannan satin a makaranta wani ajin ina gaya musu cewa wallahi wata idan aka ɗauki tsummanta wanda ta gama amfani da shi yana sit ya fi dukkanin tufafin da yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sura ummahatul mu'minin da haka muna da yawan jaji muna da yawan korafi muna da karancin godiyar ubangiji yasa kuma Allah yake kara matsa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid wallahi in kuka gode kuka yaba Allah ce zan kara muku in kun butulci to kamun Allah da matsin shi yana da yawa ya san kai na da matsa ka zargi duk wanda zaka zarga kai tunanin duk wanda ya ce fata cikin matsala shi dai tsakanin ka da Allah akwai ni'ima ka gode mashi in dai zaka ci zaka sha zaka sa tufafi ka dauki kwana a ɗakin da bai ruwa wallahi kai ya kamata ka gode mu Allah madaukakin sarki duk talaucin saurayin Allah da ko a ɗakin abokin sa zai samu yamma amma da yawa daga cikin ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi ruwa hay ruwa ya zuba ɗaki sai dai a tattare kaya a maida gefe ɗaya a koma gefe ɗaya a fake in an gama a dawo a zauna kuma haka ake cin rayuwa kuma ana ganin akwai ni'imar Allah madaukakin sarki dan haka dai abinda za a sauki bakin Abu Hurairah kuma wannan fa har ya yi gwamnatin musulunci shine aka kawo masa tsagin ko aka kawo masa gurasa fefe uku ga mai ga gishiri ba ko wannan miyar ba kayan ganye a ciki ba agusi ba duk abin da za a sa na ƴan wasa duk babu waɗannan abubuwan ita ce alfarma ko ba za ka ji ƙarin godiyar Allah a gurin Abu Hurairah sai ya ce fa wada'tuha ala ra'si sai na dora ta a kaina tunda aka dora akan faranti ko ƙara sai na dauka sai na dora a kaina fa hamaltu ha ilaihim sai na kwaso na kawo waɗannan baki din falamma wada'tuhu baina aidihim da na ajje abincin a gaban su kabbara abu huraira sai abu huraira ya kabbara Allahu akbar sai da ya kabbara da ƙarfi sosai ni nayi ne saboda za ta amsa sosai a cikin microphone nake yasa ne a hankali amma hi da ƙarfi yayi kabbara ta shi sai da ya kabbara sosai wa qala sai ya ce alhamdulillahi alladhi ashba'ana min al-khubz ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadani yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kosar da mu da waina ko da gurasa godiya ta tabbata ga Allah da ya hore mana arzikin da za mu ci waina mu koshi mu ci gurasa mu koshi alhamdulillah wannan kabbarar bai san lokacin da ta fito ba ta godiya ce da Allah irin amma abin da baka yi tsammani ba ya tura inda wani ba a kawo gurasa ta su ai har yanzu akwai arzikin da za a yi gurasa a gidan ba'da an lam yakun ta'amuna bayan da ba abin da ya kasance abincinmu illa al-aswadani sai baki guda biyu at-tamru wal-ma'u wani lokacin kawai dabino ne da bakin ruwa ake sha shi kenan shine na safa hine na rana hine na dare aka aka rayu ga imani ga sahabbanci ga kuma daukan hadisi aka aka yi ta rayuwa kuma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai bana ji muku tsoron talauci za a bude muku duniya za ku same ta ku daina jin tsoron talauci dan haka wani malami yake faɗa ni ina wa mutane arbishi su daina jin tsoron talauci talauci ba matsalar su bace Allah ya yi alƙawarin abinci ya bada abinci kuma abinci shi yake neman ka sama da kai yadda kake neman shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an rubuta wa dan adam abincin shi arzikin sa kenan an kuma rubuta masa ajalin shi ba zai taba barin duniya ba sai dukkanin su sun same shi wala idan ya rige ma kana da mukurwar ruwa a Germany an rasa yadda za a yi sai a dora maka ciwon da za a yi kudi kudi a biya maka kudin jirgi a kai ka asibiti ana disa maka wannan abincin kana ci a zanin ran kuma ya abin da a can ko a dawo da kai wannan abincin ne sai an kai ka kaci da haka da gudu suke neman ka da haka inda zaka kwanta ka nasu ka ji tsoron Allah duk abin da yake arzikin ka ne sai ya zo manzo Allah ya ce inna ruha al-qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ko hatta tastawfi rizqaha ba wata rai da za ta bar duniya haka mala'ika jibril da yazo ya kama kunne na ya gaya mu cewa ba wata rai da za a dauki ran da ta gama cin ya arzikin ta wallahi in dai an rubuta adadin arzikin ka naira kaza ne kana gadan asibiti kana jinya eh wannan arzikin yazo kuma da aka duba ka gani mutum yana jinya a juyar da kira daga da kyar amma ɗan dubiya za su zo a duba wani sa hannu kurkurkur a juhi a meka masa ya karbe dariya ya sa a kasan bulo arzikin sa ne sai ya gama tara shi wallahi wanda ya kawo goma wanda ya kawo hamsin kuma inda za ka gane arzikin sa ne ka tadda mai jinya akwai bala'in ruwa da an kawo isa da an kawo an ajiye to za ka tadda cewa Allah Allah yake kar yan jinya su gani saboda wannan arzikin sa ne kasu ce mashi arzikin shi yana kwance za a zari ran shi sannan a kwashe kudin a hada cikin magada wannan duk alƙawari ne dan haka mutane mu daina wahalar kanmu mu zama to masu tsananin tawakkali da dogaro ga Allah masu yawan godiya masu yaba wa ni'imar Allah idan yayi mana sai yace to da mun lokacin da ba abin da muke ci sai dabino da ruwa falam yusibil qawmu min at'am yace su ba mutanen da aka ga musu abinci ba su ci komai ba falam yusibil qawmu min at'am shay'an ba abin da suka ci wata kil su ma a koshe suke da haka da aka kawo dai an tattauna an yi hadisi an tuna wa duniya juna Allah an yi azi an yi komai aka tashi aka tafi falam man sarahu da mutanen suka bar gurin to dama waɗannan sahabban ko tabi'an da suke haduwa a wajen Abu Huraira daukan ilimi ya kawo su kala sai ya ce yabna akhi kai dan dan uwana ahsin ila ghanamika ka kyautata ma dabbobinka wancan dishin fuda ce akai abin da ya faru a majalisin yanzu ne za a fara hadisi sai ce ahsin ila ghanamika, idan kana da ganam kananan dabbobi ka kyautata musu. Wamsahir rugama anha, waɗannan dabbobin imsahir rugama anha, ka riƙa goge musu majina idan ta fito daga hancinsu. Masu wasu littafin za su ga rugam, masu wani littafin arragama, wanda ya zo da rugam suka ce shi ne majinar da take fitowa daga hancin akuya ko tinkiya lokacin da suna mura. To idan kana kiwon dabbobi, ka yi musu agajin da wannan murar ba za ta ke fitowa ta hancinsu ba. In ta fito kuma inda abin da za ka sa ka goge wannan majinar, ka katse ka goge, to ka yi musu wannan idan kana da dabbobi. Arragham da fataha kuma ita ce aka ce irin ƙasar da suke zama a gurinsu. To idan gurin ya yi datti, ya tara ciyawa, sun yi fitsari, ya jagalgale, ya yi ba kyau, to ka sa mun jagara, ka share, ka tsaftace gurin, a kawo rairai, a zuba, gurin ya yi kyau, abin sha'awa. To idan kana kiwon dabbobi, ka yi riƙa musu irin waɗannan hidimar. Wamsahir rugama anha wa atib murahaha, ka gyara murahaha, shi ne gurin da take kwanciya. Na haifar da shi tun a bayanin baya ma kenan ko. To a tsaftace gurin da take kwanciya. Wa salli fi nahiyatiha, kuma ka yi sallah wani lokacin a ɓangaren da dabbobinka suke, inda kake ajiye tumaki da raguna. Wani lokacin ka yi riƙa sallah ko a cikin turken ko a gefen turkensu, ko ɓangaren da dabbobinka suke zamanto, kana yin sallah na filfili a guri. Wannan kuma ko da sallah ya ko ba sallah ya, ina ji mun sha wucewa ana sallah a gurin da ake ɗaure ƙananan dabbobi, duk abin da suka yi bai na zama najasa, sai dai a yi don tsafta. Kar ba ka sa fararen kaya tsaf sun sha bula, ko kuma ka je turken dabbobi ka ce za ka yi sallah, kaga akwai nau'i na ƙazanta, abin da hankali ba zai ɗauka ba. In kai ka fito ka ce ai sallah ne a turken dabbobi na, kuma dan bai haramta ba, kaga mutane kuma za su yi ma kallon anya, ba a fara samun matsala ba. Kamar yadda duk mun sha faɗa, ya halatta a yi sallah da takalmi, magabata ba su da matsala a kansa, saboda masallacin rairai ne. Da haka manzon Allah ya ce kar mutum ya kallafa wa kansa cirewa ko sawa. Da haka kana zaune da takalminka da an kafarta sallah, miƙe da shi ka yi sallah. Babu takalmi to kar ka ce bara in nemo kuma in sa. Ya ce kar ka kallafa wa kanka cila, kar ka kallafa wa kanka sanyawa. To amma me yasa ake yi a daɗin? Saboda duk masallacin zai karɓi shiga da takalma. To amma yanzu saboda Allah mutane sun yi tailin masallaci, an kawo carpet, an sa, an goge, an yi mofi, kuma ka higo da takalminka fashal-fashal, wata gida ayyuran sama ka yi magana ka ci ayi halatta a sunna. In ka samu ɗan agaji masu zafi su ma za su biyo daga ita wata sunnar ko? Idan haka to akwai abin da kaga ko ya halatta sai an yi mashi takatsantsan, sai an yi ba yadda yake fim ba. Da haka ko da ya halatta ba najasa ba ne, ba ƙazanta ba ne, amma a yi abin da yake shi ne tsafta ya fi dacewa. Wasalli fi nahiyatiha fa innaha min dawabil janna, ya ce domin su ƙananan dabbobi, tumaki da raguna, suna cikin dabbobin gidan aljanna. Wallazi nafsi biyadihi, ya ce na rantse da wanda raina ke hannun shi, layushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun, zamani zai zo wa mutane ana tafiya sannu a hankali, sannu a hankali ana turawa. Ya ce zamani zai zo wa mutane, takunu sullatu min al-ghanami, ko sallatu min al-ghanam da fatha, a sulla da dhamma, to an ce jama'atun min al-nas, salla bil fatha ita ce jama'atun min al-ghanam. To zamani zai zo wa mutane, mutum a ce yana da garken dabbobi ko ƴan taren dabbobi, a habbu ila sahibiha, zai fi musu alkhairi a kan gasu wannan dabbobi, min dari Marwan, sama da gidan Marwan ɗan Abdulhakam. Wanne ne gidan Marwan? Na? Marwan ɗan Abdulhakam ya kwanta a kwakwalwa ko? Na, to mutum zai zamani zai zo wa al'umma, mutum a ce yana da ƴan garken dabbobi, ya fi mashi alkhairi sama da zama a Asoro ko White House. An san su? Wane ne Asoro? Gidan shugaban ƙasar Najeriya ko? White House fa? Na? Na gidan Amerika ko? Darul Baidu'a fa? Na wace ƙasa ne? kowace gidan shugaban kasa yana da take shi ma Marwar dan Abdul Hakam ɗaya daga cikin shugabannin musulunci ne da suka shugabanta to zamani zai zo wa mutane a ce kana da ƴan dabbobinka yafi maka alkhairi akan a ce kana da alfarmar da shugaban kasa ke da akwai wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zamani yayi zamani abinda zai fi wa mu'mini alkhairi shine ya kada ƴan dabbobin shi ya shiga dawa ya bi gindin bishiya da gindin dutse idan lokacin sallah yayi kira sallah yayi sallah ya kada gaba yafi masa alkhairi akan fitinar da zai zauna a cikin sa Allah ta sa mu cika da imani alkiyama tana tarhuwa da abubuwan tsoro da yawa amma mutane ba sa shiryawa kawai ƙara tunkarar fitinar suke da bala'i din Allah ya ƙara tsare mu Allah ya ƙara kiyaye mu to dai abin da hadisi yake karantar da mu ita dabbobi kanana cikin dabbobi ne masu albarka to waɗanda suke neman albarka ya zama to suna da tinkiya ɗaya ko biyu ko uku su daure a gidajen su wannan neman albarka ne in ka tashi da safe ka dan goggoge jikinta irin wannan gahin da yake dindunkulewa da dauda a sa wannan matajin a karce a gyara mata jibanta kuma zaka ga akwai shigare in ka samu wani ragonka ka cirka hi yayi kyau yake heki kai ga lokacin ko bacci baka iya heka zo ka zauna a gurin shi albarkar da take dauke da ita zaka ga tana shiga cikin jikinka ana kuma samun albarkar ana dabi'antuwa da irin dabi'unsu shi yasa manzon Allah yake faɗa tura mutane da mutum suna da kananan dabbobi Allah ya sa mu dace so can yadda ake neman albarkar zuwan ruwan sama nan ma ana iya neman albarka ta hanyar kiwon kananan dabbobi suna kawo albarka cikin gidaje haddathana Muhammad ibn Yusuf قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل الازرق عن ابن عمر عن ابن الحنفيه محمد بن الحنفيه كنا انا علي رضي الله عنه تجاوب علي بن ابي طالب وكاكيشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال الله يا شيء الشاك في البيت بركته اقيا a cikin gida kwaya dai albarka ce kowace akuya tana tahuwa da albarka ta guda daya washatani barakatani tumaki guda biyu ko awaki guda biyu albarka guda biyu kenan a gida wassalasu guda uku barakatun to taran albarka ne a cikin gida amma dai hadisi ne da yi babun al-iblu izzun li ahliha babin da yake bayani cewa raquma to an daukaka ce ko abun alfahari ne ga masu ita in mun karanta babin sai mu ga kenan kwadaitarwa ake a yi kiwon raquma ko sautarwa ake a yi kiwon raquma amma dai sai izzun kamar daukaka ce ko ko abun wata kafafa ce ga masu ita hadathana isma'il qala hadathana malik hadathani malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani isnadin da muka karanta wa zai iya fadin wani abu akan shi akwai wanda zai ce wani abu akan shi ina ji har karatun musalahu mun tattauna matsalar wannan isnadin ina ji ko abin da ya shafi wannan isnadi ne na silsilatul zahab ko akwai abin da malamai suke ce mashi silsilatul zahab sarka ta zinare akwai hadisin da in yazo da wani isnadi malaman hadisi al-fahari suke su ga hadisi ya zo ta wannan hanyar Imam Malik ba hadisin da yake tutiya da shi a duniya kamar wannan isnadin da muka karanta. Haka Imam Bukhari cikin manya-manyan isnadan da ya zaba suka fi kowanne tsada a gurin shi akwai wannan isnadi din. Ya samu hadisi daga Malik, daga Abu Zinad, daga A'raj, sai kuma Abu Huraira. Abdurrahman al-A'raj sai Abu Huraira. To in ya samu hadisi ta wannan ya fi kowanne hadisi tsada a gurin Imam Bukhari hadisin aya. Isnadi kusan guda biyar Imam al-Bukhari ya zaba wani daga cikin masu tsada a cikin wanda ya dauka an Malik an Nafi an Ibn Umar yana cikin guda biyar na Imam al-Bukhari na ta kusan hadisi guda biyar ne silsila guda biyar yake da akwai kowace silsila ta zahabci a gurin shi wannan ta Malik ce sannan kuma ana tarayya da Malik da Imam al-Bukhari shi Malik idan ya samu Abu Zirar A'raj Abu Huraira silsila ta zahabci shi kuma Bukhari in ka kara mai da Malik din to shi kuma silsilatul zahabci shi ma a gurin shi qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ra'sul kufri nahwa al-mashriqi
kododuwar kafirci na hawal mashriki yana wayocin yana bangaren gabacin duniya ko farkon kafirci ko kololuwar kafirci kurewar kafirci yana gabacin duniya kuma gabas din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya fara tun daga inda yankin kasar Farisa ta kama abin da yake gaba da ita duk suna bangaren mashriki daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama yake bayanin wannan hadisi malamai sun tattauna me yasa manzon Allah ya kira su rasul kufri saboda su ne dukkanin mutanen da ba a aika annabi ya zauna a cikin su ba ba su da nufataccen littafi ko da aika annabi to yayi zamanin sa ya shuke karatun sa da kane abin da ya rage amma ina littafin annabin yake babu da haka shi yasa zaka tabbata cewa in ka tafi Farisa ta furci akai zunzurutu shi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafircin bai nitsa ba bai huta ba har sai da Umar dan Khattab ya ci garin da yaki aka kuma mallaki garin ya zama to garin musulunci ne sannan aka cire kafirci daga wannan gari din sannan in kai gaba daga Farisa ina ne zaka tadda din yawanci kasashen Faris duk suna gaba da ina ne suna gaba da su China ne ina ne duk suna nan gurin so ma an ka sami kasashen China zaka tadda kamar babu wani tabbataccen annabi da yazo gurin shi wanda ake magana akan shi cewa annabi ne ko ba annabi bane shi ne wanda suke addini suke bauta masa Confucius ko to shi yana da wasu hikimomi ne wanda yake sun yi kama da maganganun annabawa sun yi kama da maganganun masu hikima na'am shine wani bangare na mutanen India da wani bangare na mutanen ita China din suke bauta suka mai da shi kamar annabi ko Allah abin bautawa to da duka abubuwan da kake kallo abu ne mai sunan kafirci haka har yanzu idan ka kalli kasar China zaka tarda cewa kafirci ne tsagwaran sa ake dan su daga cikin aqidar su babu addini a gurin su kawai kasa ita ce kawai a bautawa kasa a yi aiki kasa ta ci gaba a samu kuɗi kawai kenan amma wa zaka bauta ba sai da addini ba ba ruwan su da musulunci ba ruwan su da kristanci ba ruwan su da komai kawai a yi aiki a samu kuɗi isa din da zaka gansu sun kawai neman kuɗi da shege sa tabbataha rasul kufri nahwa al-mashriqi wal fakhru والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفهري دتاقوه يا كاري أوجم ما سدو كنا دراكوما إن كان نما متى نما سجل من كي ما سو الفهري ما ستاقوه لو كسبوا ما سدوك ما سراكوما أكيد ما ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول dan haka to ana sukar kenan mallakar doki ne an kasuwa ne eh ana sukar kenan mai rike raƙuma ne ko mai rike dawakai galibi idan mutun yana ta'ammuli da dawakai ya shirya ko bai shirya ba suna tusa masa girman kai idan mutun yana da raƙuma yana zama a cikin raƙuma suna tusa masa girman kai da jiji da kai inda mutum ya saba hawa doki yana kasaita akan doki mafi kankanta yace maka kai waye ko duk daga cikin bayan ai faɗin lissafin kalmomin su ba alama ce dai ta gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka samu mutum mai doki zaka tada yana da alfahari yana ji da kai yana ji da ya isa musamman Allah hore masa ya hau in girman doki lafiyayye kosashe tsawon sa ya kai fadin sa ya kai tudun sa ya kai koman sa ya cika an masa shimfidar da ta dace eh an kawo kaya an Morocco shi ma ya higa duk aikin rigar da ta dace in ya hau ana gari ana masa guda ana gaisuwa sai abin da Allah ya hakanan shi wan ka sa mai raƙumi wanda ya saba zama da su a daji zaka tada su suna da masifar girman kai da ji da kai nazar da wannan sallan dan gajeren ta kadiri duk yadda ka kai ka tankwasa buzu ba zaka tankwasa shi ba shi yasa ma a cikin kirarin zai kiwa kansa da kansa cewa namiji eh shi wai ayi abu a ce ya ji tsoro ya gudu ko ya ja da baya ai abun sai da kyarko shi yasa aka ce wani lokaci yazo zai keta makabarta faram 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 aka ce kai buzuna makabarta ce yace me makabarta aka ce gunda ake binne mutane idan sun mutu to me rai ma menene bar tana mata ci dan haka to shi wai suna da rai ma ya fafata da su menene bar tana duk suna kwance sun mutu to me rai ma menene bar tana mata ci Allah ya fa asiri zaka ga ga duk wanda ya saba da raquma ya saba da doki zaka tada su akwai alfahari da ji da kai alfaddadini ahlul wabari sune dai kamar fassarar da ahlul khaydi wal iblis yace alfaddadin masu yawan alwabar alwabar again tana dawowa fassarar raqumi da dawakai masu yawa ana kiran mutum alfaddad idan raqumansa ko da wakansa sun kai 200 zuwa 1000 wadannan suna ake kiran su alfaddad to duk mutumin da zaka same shi yana da raqumi 200 zuwa sama doki 200 zuwa sama zaka tada su suna da girman kai da jiji da kai wasakina natsuwa da takatsantsan da bi sannu a hankali fi ahlil ghanami tana cikin waɗanda suke da kananan dabbobi idan mutum yana da kiwon raquma yana kiwon tumaki da raguna zaka tada shi akwai natsuwa mu'amala sa ba irin ta mai raqumi bace mai raqumi zaka ji ko magana zai ji farara ta zai sama saboda ya saba kiran raqumi daga nesa ya saba mai tsawa kare jawo mai magana amma mai tinki ya mai raqumi zaka tada a hankali abinda take kiwo na tafsirar tuwa da kai an ce mu akwai hadari a garin dan haka anan zamu tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abinda ya dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين اغرفجي ذا مكرنته ان تنبويي wannan da Allah ya dan yi da babbar rubutu assalamu alaikum mallan na kasance ina cikin jan sanda
sofa
to ya kasance ina aikin dan sanda to akwai kudin beli da ake rabawa idan mun tashi daga aiki shin ya halatta a karbi wannan kudin kai kamata kai mana bayani ita dai gwamnatin tarayya ta ce bail is free ana beli kyauta ne ko to kaga kai kuma kai ka san yadda akai kuka samu kudin to kin kuma san yadda akai kuka samu yadda za ku raba shi kai kamata ka kara bayani akan shi assalamu alaikum mallan shin menene hukuncin shan shisha a musulunci saboda akwai waɗanda kamar masu hankali ne amma sai kaga suna sha kaga tambayar da aka tana nuna cewa kenan mai shan shisha kamar bai da hankali kenan ko wallahi ta'ala alam shan shisha dai gaskiya kamar shan taba ne kuma dukkanin su haramun ne bai halatta ba ba a shan su ya halatta a kaura cewa masu luwadi ake musu gaba kwarai da gaske a jawa iyaye hankali dangane da abokan mu'amalar yaransu sannan a yi jan hankali da jan kunne ga yan gari akan wannan matsalar sakamakon yaduwa da dauri da wannan cuta da sauri da wannan cuta take a cikin garin nan Allah ya mai da mallan da kowa gida lafiya to Allah ya magance mana Allah ya tsare mana ita masu yada ta Allah ta shiga tsakanin mu da ita da su so kuma Allah madaukakin sarki ya shirye su ya sa su daina Allah madaukakin sarki ya kawo musu karshen masifa din idan ba su daina ba tabbas ko a cikin kabari aka sa aka ce ana mai irin azabar da ake wa mutanen Annabi Lut ne kuma dai abin da ya baye da hali ya saba irin abubuwan da Allah ya halicci dan adam akan shi zina tsakanin namiji da mace kamar akan tsarin dabi'ar dabi'a ake nature ce ta dan adam haduwar namiji da mace amma ya saba halittar da Allah yayi a ce namiji da namiji sun hadu mace da mace sun hadu karshen kazanta ce yasa Allah ya ce ata atunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin yanzu kuna zuwa da alfashan ne da ba wanda ya taba yin ta a cikin duniya ba a taba yin alfashan ludu ba sai da aka zo kan zamanin mutanen Annabi Lut alaihi salam da haka mummunar alfasha ce Allah ya tsare mu Allah shiga tsakanin mu da ita kuma duk abin da ake fada wa masu ita cewa ana samu ƙarya ne dan ana kirga masu kuɗin ba sa cikin masu kuɗin in ma an samu daidai ko masu kuɗin to zaka tada cewa dai da yawa a siya da cututtuka da kazanta anan suke karewa Allah ya shirye mu Allah ya shirye zuriyar mu Allah ya shirye su Allah ya sa su daina Allah ubangiji ya karbi tuban su idan sun tuba abinda muka fada zaman to daidai Allah ya amsa mana wanda yake kuskure Allah yake mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين